Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 1625 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu rado, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makir da ma sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa wani sabon rikici ya kunno kai a jihar Borno tsakanin jam'iyyar APC mai mulki da babbar jam'iyyar adawa ta PDP kan mallakar wani gini. Sai kuma shirin kallabi tsakanin Rauna da zamu kawo muku da Maryam Dauda za ta kawo. Daga nan kuma sai shirin jaridan Amurka. Sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura, amma duk wannan sai kun cika kun labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakkun labaran duniyar. Wannan labari da muka samu da tsumaitsumin sa na cewa kalla mutane 33 sun mutu a cikin wata gobara da ta tashi a wani asibitin Koriya ta Kudu. Akwai yuwuwar karuwar mutanen da suka mutu. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu YONHAP ya ce akalla mutane 50 suka jikata a cikin wutar, goma a cikin su sun samu raunuka masu tsanani. Ma'aikatan kashe gobara sun ce wutar ta tashi ne da safiyar yau Juma'a kuma ta bazu cikin sauri a ɗakin kulawan gaggawa na asibitin Sejong da ke cikin birnin Miryang, kimanin kilomita 300 daga birnin Seoul, babban birnin ƙasar. Ma'aikatan kashe gobaran sun kwashe kusan awa biyu kafin suka kashe wutar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi tambaya ko za a sake komawa akan teburin tattaunawa da ƙasar Isra'ila da kuma Falastinu. Trump ya faɗi haka ne yayin da yake ganawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a wurin taron kolin tattalin arziki na ƙasashen duniya a birnin Davos na ƙasar Switzerland, inda ya zargi Falastinawa da rashin girmama Amurka, bayan da shugaban Falastinu Mahmoud Abbas ya ƙi ganawa da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence yayin da yake ziyara a yankin. Trump ya yi barazanar yanke taimako da Amurka take baiwa Falastinawa. Wani bangaren kudin taimakon ne ke zuwa kai tsaye a hannun hukumomin Falastinawa, yayin da kaso mai yawa ke zuwa ga kungiyoyi masu zaman kansu da kuma kungiyoyin bada agaji da ke aiki a gurin. Idan aka kwatanta taimako da Amurka take baiwa Isra'ila a shekarar 2016 na dala biliyon 3 da miliyan 100 taimakon soji, kudin taimakon zai karu a shekarar 2019. Ba za a iya farashi a kan yanci da mutuncin wata al'umma ba. Jiya Alhamis ne jakadan Falastinawa na Majalisar Ɗinkin Duniya Riyad Mansour ya yi wannan furucin a New York. Ya ce ba za su girgiza da irin barazana ko tsoratarwa da kuma muguwar niyya da ake musu, kuma ya ce ya kamata duk wani mai son zaman lafiya da son adalci da kuma bin dokokin ƙasa da ƙasa ya yi Allah wadai da wannan abin da ke faruwa. Mansour ya yi waɗannan kalaman ne a wani zaman da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi a kan Gabas da Tsakiya.
Amurka ta yi kira ga Turkiyya ta rage zaman tankiya ko fargaba da sojojinta ke aikatawa a Siriya, haka kuma ta mai da hankali akan yaƙi da nufin murƙushe ɗan yaƙin sa kan ƙungiyar ISIS, yayin da ake ƙara samun rashin yarda tsakanin ƙawayen junan biyu na ƙungiyar NATO. A halin yanzu ita kuma Turkiyya tana a matsawa Amurka lamba ta daina ba mayaƙin Kurdawa taimako ko kuma ta fuskanci kasarar haɗuwa da sojojin Turkiyya da suke cikin Siriya. Hulɗar Amurka da Turkiyya ta fara tsami, inda ƙasashen biyu ke taƙaddama akan bayanin da kowa ya yi game da zantawa ta wayar tarho da shugabannin Amurka da na Turkiyya suka ranar Laraba da zumar kawo ƙarshen tashin hankali da rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Turkiyya ke haddasawa a Siriya.
Ana jin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka birnin Washington DC. Jiya Alhamis, fadar shugaban Amurka ta White House ta gabatar da dalla-dallan bayani a kan abin da ta kira daftari na yin da wajewa da bakin haure wanda za ta tura zuwa ga majalisun ƙasar, a su amince ko kuma su yi watsi da shi. matasa miliyan guda da 800 da ke zaune a nan Amurka wanda iyayensu suka shigo da su Amurka tun suna kananan yara da ake kiransu dreamers. Samun yancin su zai zama abu mawuyaci tare da wasu ka'idoji. Waɗannan mutane da suke karkashin dokan nan da ke kare mutanen da aka shigo da su Amurka tun suna kanana na daka da wasu dake da irin wannan matsayi a cikin kasar zai dauke su shekaru 10 zuwa 12 kafin su zama ƴan ƙasa. Bayan an tabbatar da suna aiki kuma sun samu ilimi, kana kuma sun tabbatar da haloli na gari. Fadar White House tana fatar majalisar dattawan za ta jefa ƙuri'a akan daftarin a farkon sabon watan Janairu Fabrairu kafin wa'adin ranar 8 da zai kawo ƙarshen amincewar majalisar da ta yi akan kudirin kashe kudaden gwamnati. A kasarin 'yan majalisa na bangaren jam'iyyar adawa ta Democrat da masu da wasu 'yan jam'iyyar Republican na shugaban kasa sun ki amincewa da kada ƙuri'a akan kasafin kuɗi ba tare da an cimma matsaya akan bakin haure ba. Idan babu wata doka da za ta kare bakin haure da ke karkashin shirin daka nan zuwa watan Maris ko kuma 5 ga watan Maris, inji wani jami'in gwamnatin da yake kashedi a jiya Alhamis, kuma yace za a dauke su baki marasa izinin zama, don haka idan jami'an shige da fice suka kama su za su koma da su a kasar su.
Jakadan Sudan ta Kudu a Rasha, Taylor Ringdeng, ya yi murabus jiya Alhamis cikin wata wasiƙar da ya aika wa shugaba Salva Kiir a wata hira da ya yi da shirin muryar Amurka na South Sudan in Focus. Deng ya tabbatar da murabus ɗin da ya yi, ya ce wasiƙar gaskiya ce, na karanta kuma na sanya hannu a kai. An naɗa Deng jakadan Sudan ta Kudu a Rasha a cikin shekarar 2014 bayan da Majalisar Dokokin Ƙasar ta ƙi amince a naɗa shi muƙamin ministan shari'a. Deng ya ƙi ba da dalilin da suka kai ga yanke wannan shawara na ajiye aikinsa a birnin Moscow. Ya ce yana son ya ba da gudunmuwarsa ga zaman lafiyar Sudan ta Kudu a matsayin ɗan ƙasa mai zaman kansa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, wani sabon al'amari ya kunno kai a jihar Borno tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki a jihar da kuma babban jam'iyyar adawa ta PDP kan mallakar wani gini a matsayin ofishin siyasa. Daga Maiduguri ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda da ƙarin bayani.
Wannan gini da ake kira fili Miya Sulema dai ta dade a hannun 'ya'yan jam'iyyun siyasa daban-daban, wanda ga bisani jam'iyyar APC mai mulki suka karbi hayan wannan gini a matsayin ofishin su har wani lokaci, wanda daga baya-baya kuma jam'iyyar PDP ta ce ta kama hayar wannan wuri har ma ta so ma canza wa wannan gini fenti zuwa launin jam'iyyar PDP. Ana cikin wannan aiki ne dai jami'an tsaro suka dakatar da aikin, da wanda kuma daga bisani gwamnatin jihar daga ƙarƙashin jam'iyyar APC ta sa gareta ta ruguza wannan gini da suna cewa ta biya kuɗin wannan gini kuma tana kokarin gina makarantar Islamiyya ne. Sai dai babban jam'iyyar adawa ta PDP wanda Alhaji Muhammad Imam da ya kasance tsohon shugaban karamar hukumar birnin Maiduguri kuma tsohon kwamishina a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC kafin ya canza sheka zuwa jam'iyyar PDP ya ce ya riga da ya kama wannan gini haya. Alhaji Muhammad Imam ɗin da ya min ƙarin haske ta wayar tarho.
Wai ba wai campaign office dina ne na yi ba, wurin mun ba da shi ma PDP suna ta secretariat na Maiduguri Metropolitan Council. Muna nan cikin za a zo a yi gyare-gyare sai muka ci gwamnatin jihar Borno a gargaɗi. Sun tashi ne sakewa suka tura 'yan sanda suka zo suka kewaye wajen suka ce ma'aikatan da suke aiki yawon su bar wajen. Muka sa lawyoyin mu suka rubuta petition ba zato haka sai muka jira nan Sunday an zo an rusa wajen an so. Ba wani zance da suka yi gwamnatin Borno suka yi da masu wurin da su sayar mu a Borno suka gama ba sai kuma suka je suka rusa wajen. Ba an tuntube su an ce za a biya wajen.
Haka.
Suka ce ba za su sayar ba. Suka ce suka riga sun ba wani wajen nan.
Duran ka dai kamar wani mataki yanzu kai zaka ɗauka a hukumance?
Muna magana da lawyoyin mu tukunna.
Sai dai Alhaji Makinta Zarami da ya kasance sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar APC ya musanta wannan batu ta wayar tarho yana mai cewa.
Da can can ma hukun salamu ne na idan ka je ka duba dama da logon APC a ciki ko da kome namu ne. To abun ya kasance na magana ne. An ban da wajen ma akwai plan na September wanda za su remodeling area akwai har wanda ya kama koma work department. Kuma haida da na irin yara masu shaye-shaye da kome su. Ko ba haka ba ne ba wai residential house ne gamma ta kwace don wani dai affair da karfi a ce ba zaba ne sai affair a yi tilaniya ne ke wanda garin da symbol of Islam mai duburi
ba ku gama ba ai ma ciniki da su waɗannan magadan ba kuka rushe masu wuri ya gaske mun ba
take an yi ciniki an ba su gure su ba an yi ciniki an ba su gure su an ba matan ku
na kuma yake kokarin jin bangaren waɗannan magada da aka ce suke da mallakan wannan gida amma haƙana bai cimma ruwa ba Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to madalla a gai da Haruna Dauda da wannan rahoto kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka
ai ai ya rabu mina nake ci
ai ai ya rabu mina nake ci
ka ji kallon guna san za faɗi yake sha sha gubi ne yake ci
ai ai ya rabu mina nake ci
inda na dauki da ganga da kana na dauki dan amshi na ka ga maro kana na zan ya sha don mamba lo gubi ne yake ci
ai ai ya rabu mina nake ci
maso zuwa Open koye open maso zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi na yake ci
kai ai ya rabu ni na nake ci
idan dai kaga mutum bi zama ta kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga na yin toko na tabbata gumi na yake ci
kai ai ya rabu ni na nake ci
sai an sha wuya kan sha dadi kai ya akan sha dadi kai yan ya rabu mina nake ci
kai yan ya rabu mina nake
kama da zamanin na kauyen mu akan nike yawuna yanzan hanna haudoki na hauke ke ina bin sababu yanzan gani akan motoci na tabbata ku mina nake ci
kai yan ya rabu mina nake ci
kuma ko waya nike tattale ku neme na kan ku kama ko wane gumi na yake ci
kai ai ya rabu ni na nake ci
shata alhaji dan kadnawa yau ya dole ga ya zauna amma hakkin shi yanzu ne ma kai ai ya rabu ni na nake ci
kai ai ya rabu ni na nake ci
ani ma dodo gumi na nake ci
kai ai ya rabu ni na nake ci
gama wa suna opil sun zanna sun kama rubutu wannan shi ma gumi ne yake ci
kai ai ya rabu ni na nake ci
na ga manobi ya tabi gona sare haki da jaran ici shi ma wannan gumi ne yake ci
kai ai ya rabu ni na nake ci
tuna da direba ma tukin mota mota Allah jama'a kaya ya hau ya tada ya fuka ya ruga ba dan direba rana shi ma wannan wannan gumi ne yake ci
kai ai ya rabu ni na nake ci
idan ka ga mutun yana zanna tsaf kun mai ai na diya zanna hayya banka fara an kaba ye fila fila ya zauna shi ma wannan gumi ne yake ci
wannan haka yake Allah ya ji kaman manshata har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC wanda yanzu haka hukum muke cewa karfe 2:14 na dare ga shirin mu na gaba
Ya salamu su hayya hayya salamu su in mata na zama kallabi tsakanin rauna sanuniyar mata ya salamu
jama'a assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi shirinmu na yau ya samu bakuncin wata mace mai kamar maza wadda ita kuma farauta ce sana'arta Masu iya magana dai sun ce waka a bakin mai ita tafi dadi. Bari in ba malama Aisha Fili ta ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Da farko dai sunana Aisha Bakari Gombe. Ai ce ni a garin Gombe a jihar Adamawa, Najeriya. Na yi karatun Alkur'ani a gurbi na yi makarantar boko kadan. Ai kira ban dai sakandare amma ban tsara ta ba. Daga nan kuma na ci gaba da aikin da na samu iyaye na suna yi. Harbi. Mahar gare.
Oh.
Daga nan dai na ci gaba da wannan aiki har zuwa yau. Ina nan ina fasatawa da mutane in ana yi da dabbobi har yanzu ya zama abin ya koma kan boko har yanzu dai haka. Ina nan ina kan aiki na har aka ba ni matsayin sarauniyar yaki da kan Adamawa. Sannan kuma ni ke Adamawa State Women Commander na jihar Adamawa.
Wato komandan mata kenan ta Maharba a jihar Adamawa.
Komandan mata ta Maharba a jihar Adamawa.
Kamar da kimanin shekara nawa kika fara wannan sana'ar taki ta harbi?
Eh to gaskiya wannan sana'a dai ni bazan iya kiyaye shekaru da nayi ba. Saboda ni ina ganin tun ban wuce shekara 8 a duniya ba na samu ana yi kuma nake yi tun ban san abin da nake yi ba. Har na girma na mallaki hankalin kaina har na fara fita da kaina ma da yan ƙananan yara har zuwa yanzu.
To malama Aisha ko kina da iyali?
Wallahi ina da aure miji na shi ne baban gida sarkin gida na Lami don Adamawa. Ai kuwa sai Allah bai gani ba amma alhamdulillah na gode Allah tunda ya bar ni lafiya na kuma yan uwa na sun aiko.
Allah sarki. To shi ma mai gidan naki maharbi ne?
A'a, shi ba maharbi bane.
Amma kuma ya fahimci wannan sana'a da kike yi ta shiga dawa ko kina farauta?
Kwarai da gaske shi ya ba ni goyon baya a kan aiki na 100%. Dan duk lokacin da na tashi zan tafi idan tafiya na ya zo duk wani abin da nake bukata. A wajen harbi zai kokari ya kawo mini shi kuma idan zan tafi zai yi addu'a Allah ya tsare ni.
To kamar yanzu idan za ku fita farauta. Da karfe nawa kuke fita kuma kamar da karfe nawa kuke dawowa?
Eh to farautan daban-daban ne. Kaban farauta indai irin na dabbobi ne. Muka iya fita a kowane lokaci amma kuma mun fi son mu fita da dare.
Da daddare.
Da dare an fi ganin dabbobi.
To ba kwa jin tsoro kuma gashi kin ce kusan tun kina karama kika fara wannan sana'ar? Ba kwa jin tsoron kada wani abu ya same ku ko wata dabba ta kai muku hari?
Eh to lallai dabbobi akwai manyan dabbobi masu kai hari kuma a ƙananan ma akwai mutuntsu masu kai hari. Amma dai alhamdulillah mun gode wa Allah. Tunda muke wannan aiki dai kan ban taɓa samun matsala akan aikin ba. Kuma a gaskiya ina samun nasarori sosai akan farautar nan da nake yi. Kuma ina jin daɗin ta. Amma matsala wanda ko wani dabba ya tsorata ni ko kuma ya ji ciwo ga gaskiya wannan Allah ya kare.
Watakan tun da kika fara wannan sana'a taki ta farauta baki taɓa samun wata dabba da ta gigi taki ko ta firgita miki rayuwa ba kenan?
Kwarai da gaske.
To ko menene sirrin haka?
Ni dai ba zan iya sanin wannan dalili ba. Da yake dai in dai ka tashi ka samu a gida ana yi ka ɗauka to ba zai haɗu da wanda ya kuje shi rana tsaka ba. Shi ne kawai dalili.
To kamar idan za ku tafi farautar nan da daddare akwai wata shiga ta musamman da kuke yi ko ku sanya wasu takalma tun da kin ga dare ne za ku shiga dawa kila akwai macizai ko akwai kunamai haka akwai wata shiga ta musamman da kuke yi?
Akwai. Akwai shiga ta musamman da muke yi don akwai kayan mu na farauta wanda shi ne idan mun tashi da fiya shi ne ke ɗauka mu saka. Kamar takalma kuma takalma ne irin za su ke sakawa shi mu ma muke sakawa mu matan.
Su kayan na farauta wasu kaya ne na musamman aka yi su domin farauta?
Eh bakakin kaya ne.
Ko mene ne bakakin kayan yake nufi?
Eh to mu dai ne sanin ne bakakin kayan suke nufi ba amma al'ada ne na maharbi ko a ina yake yana amfani da waɗannan kayan wasu a da da yake iyayen mutu da kayan saki suka yi amfani bakin saki. To a yanzu ko da yake taki yana da dan wahalar samu wasu mutuna da shi wasu kowa su da shi, amma kaman in ya ji kan kai ya dinkawa ko mai aiki da shi yadda yake so. Amma kaman ni har yanzu ina nan da kayan taki wanda mahaifina ya bar ni.
Ma sauraro, anan zamu da sa'aya a shirinmu na yau. Ku kasance tare da mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban wannan hirar. A madadin ita bakuwar ta mu Aisha Bakari Gombe da Ms Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridin Amurka.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken ana tuhumar wanda ake zargi da harbi a makarantar da ke Kentucky da laifin kisa. Labarin ya ci gaba da cewa an tuhumi ɗalibin ɗan shekaru 15 da ya yi harbin kan mai uwa da wabi a wata makarantar gaba da firamare wacce ke Kentucky, wanda ya yi sanadiyar mutuwar yara matasa biyu da laifin kisa da kuma manyan laifukan cutarwa guda 12 a cewar jami'ai a ranar 30 da ta gabata. Mataimakin attorney na yankin Jason Donald ya ce an gabatar da ɗan bindigar wanda ba a bayyana sunansa ba a sakamakon kasancewarsa yaro a gaban kotu. Donald ya ce zai buƙaci a maida shari'ar zuwa kotun manya. A baya jami'ai sun ce za a tuhumi yaran da laifin kisa da kuma ƙoƙarin yin kisan. Amma Donald ya ce zai fi sauƙi a gabatar da laifukan na cutarwa da a tabbatar da su akan yunƙurin kisa kuma a yanke musu hukunci iri guda. Ɗalibai a makarantar ta gaba da firamare a Benton sun bayyana tashin hankalin harbin kan mai uwa da wabin da bindiga a matsayin lamari mai kidimarwa da ruɗarwa, wanda ya sa su firgita da neman mafaka a ranar 30 da ta gabata. Bailey Holt, ɗan shekaru 15, ta mutu a nan take. Christian Ryan Cobb, ɗan shekaru 15, ya mutu jim kaɗan bayan an kai shi asibiti a Nashville. Yara matasa 18 ne suka ji ciwuka a yamutsin, yayin da 14 daga cikinsu ciwukan na bindiga ne. Sai jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya baiwa lalansa mamaki yayin da ya nuna wa abokanansa cewa zai yi magana da Mueller. Labarin ya ci gaba da cewa shugaba Trump ya ba da sanarwar yana fatan yin magana da jami'an da ke aiki da mai bincike na musamman Robert Mueller. An rawaito Trump na cewa zan so in yi kuma zan so in yi hakan da wuri. Wannan zance ya faru ne a yayin zaman tattaunawa a bangaren yamma na fadar shugaban Amurka White House, inda manema labarai suka taru domin yin magana da manyan jami'ai domin tattaunawa kan batutuwan baki. Trump ya shiga mitin din inda ya fara magana kuma har ya shaidawa 'yan jaridu da su faɗi cewar shi ne ya faɗi hakan. Sai jaridar LA Times, wacce ta rawaito labari mai taken an yanke wa Larry Nassar, tsohon likitan ƙungiyar 'yan wasan motsa jiki na Amurka, hukuncin ɗaurin shekaru 40 zuwa shekaru 175 a gidan yari sakamakon laifin cin zarafi ta hanyar lalata. Labarin ya ci gaba da cewa an ɗaura tsohon likitan ƙungiyar 'yan wasan motsa jiki na Olympic ɗin Amurka, Larry Nassar, shekaru 40 zuwa shekaru 175 a wani gagarumin rikicin lalata da cin zarafi da ya hargitsa harkokin wasanni a Amurka sakamakon lalata da ƙananan yara masu wasan motsa jiki. Hukuncin da aka yanke a kotun Michigan, wacce mai shari'a Rosemary Aquilina ta kwashe kwanaki tana sauraron bayanai cikin ɓacin rai da tashin hankali daga bakin mata kimanin 150, ciki har da waɗanda suka yi nasarar cin gasar Olympics ɗin, waɗanda suka faɗa cikin tarkon nasar. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
To Nazir, a gaishe ka. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke kira waye mu, kuna ajiye mana bisa na'ura.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Ali Rab, kana gaishe babban auditor general na ƙungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance ga wasu jihohi guda biyu wanda suka sa dokar hana iyo, jihar Benue da jihar Taraba. Kuma constitution ɗin Najeriya ya ce jami'an tsaro a ƙarƙashin gwamnatin tarayyar Najeriya suke duk wani mai ɗaura bel. To saboda haka su kuma jihohin nan sun ƙirƙiri 'yan banga a ƙarƙashin gwamnatocinsu. Gwamnatin tarayyar Najeriya sai sauri ta magance wani abu.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adamu Arifata daga ƙaramar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. babbar matsalar Najeriya da gwamnatin Najeriya ita ce yadda aka bar tsofaffin barayin ƙasar nan suna yawo suna walawa ba tare da an kama su ba. Wannan ya haifar da sabbin barayi. Maganar tsaro a Najeriya alhamdulillahi yanzu mun daina jin fashe-fashe bumabumai a garuruwa kamar su Gombe, Port Harcourt, Damaturu, Jos, Maiduguri, Kano, Kaduna da Abujan kanta. Alhamdulillahi.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine ina miƙa ta'aziyata ga iyalan tsohon mai shari'a na Najeriya Dr. Tahir Mustafa game da rasuwarsa, kuma wannan babban rufi ne ga al'ummar jihar Jigawa da Najeriya baki ɗaya.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Magana yakin da zuwa mai laifin kwalalo a jihar Kudu. Ka suna kira ga majalisar dattawa da kuma hukumar gidaje a Najeriya. Na ji an sake kwankaɗowa wata dalolin kuɗi har dala 141 wanda ake tunanin NNP sun yi wannan ba da ta da kuma an ajiye shi a wani gani. Saboda tun da Allah ya sa an gano wannan maƙudan kuɗi kuɗin dattawa da zarar an gama bincike a ba a talakawa aikin su a yau 'yan Najeriya aiki daga ƙarshen wannan gwamnati da
mafi. Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace ne kamar kuma ta Bali Jatara Butare Najeriya. Hakika kamar yadda hukumar zaɓe ta shafi jadawalin zaɓe, mu talakawa mun yi na'am da wannan jadawali na hukumar zaɓe, kuma ana son samun sauyi ne a kowane lokaci. Ba wai za a bi tsari na da ba, tunda tsari na da din ana ganin yana da gurguwar tafiya. Hakika 'yan majalisu sun yi wannan abu ne domin ƙashin kansu ba don talakawa ba. Da fatan hukumar zaɓe za ta bar wannan abu a yadda ta shata jadawalin ta, mun amince kuma Allah ya kai 2019 mun zaɓe lafiya.
To madalla, mun gode ga wanda suka sami damar kira su, ban mana sako sai a ci gaba da kira ana ajiye mana sako mu kuma za mu yi kokarin sakawa. To kafin mu sallama ga babu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya alamun su cewa kila Amurka za ta sake shiga cikin ƙasashe 11 na ƙungiyar kawancin cinikayya na Trans-Pacific, inda har za ta samu amfani da yafi abin da take samu a baya lokacin da shugaba Barack Obama ya amince da hakan. Bayan Trump ya fidda Amurka cikin ƙungiyar, sauran ƙasashen da sun fara tattaunawa akan sake yi wa ƙungiyar na kasuwanci fasali ko kuma tsari suna kiran shi shirin yarjejeniyar kasuwanci mai inganci na Trans-Pacific. Ana ci gaba da tattaunawa akan sake tsarin shirin cinikayya tsakanin ƙasashen arewacin Amurka da ake kira NAFTA, wanda aka kafa shekaru 24 da suka shige, da yin kuma tattaunawa na baya-bayan nan a cikin makon nan daga Montreal na ƙasar Canada. Sai dai Trump bai nuna alamar ko zai fidda Amurka daga cikin wannan ƙungiyar ta NAFTA ba. A wani labarin kuma, lauyan fadar White House Ty Cobb ya sauya kalaman da shugaba Donald Trump ya yi na amincewa da yin magana bisa rantsuwa a gaban kwamitin binciken katsaladdar Rasha na Mala. Kalaman na Cobb ya bayyana ne a cikin labaran da jaridar New York Times ta buga a ranar Laraba. Ya ce shugaban a shirye yake ya gana da masu bincike na kwamitin Mala, amma shawarwarin da lauyan zai bashi za su yi masa jagoranci, in ji Cobb. Wani labari da muka samu na daga ƙasar Koriya ta Kudu na nuna cewa akalla mutane 33 ne suka mutu a cikin wata gobara da ta tashi a wani asibiti a Koriya ta Kudu, kuma akwai yiwuwar ƙaruwar mutane da suka mutu. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi tambaya ko za a sake komawa akan teburin tattaunawa tsakanin Isra'ila da Falastinu. Trump ya faɗi hakan ne yayin da yake ganawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a wurin taron koli na tattalin arzikin ƙasashen duniya.
To madalla, a gaishe ka baba. Masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba Yakubu Makirdeta na gabatarwa, sai kuma ci Bahiru Jojo ne wanda ya daidaita mana sauti, da ma injiniyan mu ne Gerald Smith. Ni Sarfili Hashim kuma nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.